السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنجين درس من تلاتين دبير لتافي الأدب المفرد نا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من رسوة هجرة دليبي ده همسند شدة شكرا سادو ده دليبي ده تمانين ده تيا ربوان سادة دنيا أيو muna roƙon Allah maɗaukaki ya ƙara masa rahama. Babu shakka littafin al-Imam al-Bukhari al-Adab al-Mufrad shine littafin da yafi daukan bayani mafi inganci game da ladabi na musulunci waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Wannan darasi yana karantar da mu bayanin sadaka mafi falala. Wannan darasi yana ɗauke da bayani akan sadakan da tafi falala. Allah ka ba mu damar yinta. Kuma za mu ci gaba daga hadisi na 195 insha Allahu ta'ala. Al-Imam al-Bukhari ya ce babi na 99 nafaqatur rajuli ala 'abdihi. Dawainiyar mutum ga bawansa. Wa khadimihi da mai masa hidima sadaqatun ita ma sadaka ce. Wato wannan babi yana karantar da cewa ɗawainiyar da kake ma bawanka, ka yi ma bawanka wata ɗawainiya, idan aka ce annafaqa ba ciyarwa kaɗai ba ne, domin da yawa mukan fassara kalmar annafaqa da ma'anar ciyarwa. Ma'anar annafaqa shi ne ɗawainiya wanda ya fi ƙarfin ma ciyarwa. Duk da wainiyar da za ka ma bawanka, al-Imam al-Bukhari ya yi babin nan don ya tabbatar da cewa duk wata ɗawainiya da za ka yi ma bawanka da ɗawainiyar da za ka yi wa mai maka hidima. Kalmar mai maka hidima kaga tana nuna cewa ba bawanka ba, don ya kawo kalmar bawanka sannan ya ce wa khadimi, ɗawainiyar mutum ga bawansa da kuma mai masa hidima. Wato idan ka kira mutum ya maka aiki, ko ya zama kana da yaro wanda ke kula ma da dukiya, wanda ke ƙarƙashinka yana maka wani aiki, idan ka yi masa ɗawainiya, wannan ɗawainiyar da kake masa ita ma sadaka ce. Shi ne abin da babin nan yake karantar da mu. Wannan yana cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda da yawa mutane suka jahilta a yau. Haddasana Ibrahim bin Musa qala akhbarana baqiyatu. الإمام بقية جين البقية بقية بن الوليد الكلائي قال أخبرني بهير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام. المقدام صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ني. أنا كرنس المقدام بن معدي قريب الكندي. المقدام بن معد قريب الكندي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. المقدام يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يانا تشوا يقول ما اطعمت نفسك ابن دا كچير دا كنكا واتو ابن دا كچير دا كنكا فهو صدقة شي ما صدقاني ما تكر كچير دا كنكا وچير وان دا كچير ما كنكا اندي حلالي kuma ya dace da sunnar manzon Allah, kuma ka kulla niyya, to babu shakka kana samun ladan sadaka. Kaga wannan hadisin ya dace da karin maganar Bahaushe, wai so duka so ne, amma son kai yafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bayanin sadaka da wane? Da kanka. Idan za ka yi sadaka ka fara yi ma kanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da wannan saboda shi ne mafi muhimmanci. ما اطعمت نفسك فهو صدقه. تو ابين دا كچير دا رانكا كچير دا كانكا فهو صدقه شي ما صدقه ني. وما اطعمت ولدك ابين دا كچير دا يارانكا وزوجتك دا ماتركا وخادمك دا ميمك هدمه فهو صدقه شي ما صدقه ني. كاغا يا كاو حجه اكن بابين دا يتسارا داما ياي بابي اكن چيوا دوينيار متون غا باوانسا ɗawainiyar mutum ga mai masa hidima ita ma sadaka ce. To ga hujja, ya kawo hadisin al-Miqdam bin Ma'di qarib al-Kindi. Allah ya ƙara masa yarda. Wannan hadisin yana cikin al-Musnad al-Imam Ahmad amma lafazin da yazo ya dan bambanta da yanda yazo cikin al-adabul mufrad ma at'amta nafsaka wancan riwaya ta al-imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda ka ciyar da ranka fa huwa laka sadaqatu shi ma sadaka ce gare ka wa ma at'amta waladaka abinda ka ciyar da yaranka fa huwa laka sadaqatu shi ma sadaka ne gare ka wa ma at'amta zawjataka abinda ka ciyar da matarka fa huwa laka sadaqatu shi ma sadaka ne gare ka wa ma at'amta khadimaka abinda ka ciyar da mai hidimanka fa huwa laka sadaqatu shi ma sadaka ne gare ka lafazin ya dan bambanta amma hadisin guda ne duka sahabi guda ya ruwaito su wato shine al-Miqdam bin Ma'di Karib al-Kindi hadisin yana sunan Nasa'i al-Kubra kitabu Ishratin Nisa abwabul mula'ina da al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam at-Tabarani haka nan as-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi yana kitabul Juma'a kuma an samu hadisin daga wasu sahabbai kamar Aisha Allah ya kara mata yarda ita ma ta ruwaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Amr bin Umayya at-Tabamri shi ma sahabi ne Amr bin Umayya at-Tabamri shi ma ya ruwaito wannan hadisi hadisin babu shakka ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisin 452 wannan hadisin yana fassara mana hadisin da muka karanta a baya in ka duba hadisin 191 wannan hadisin yana fassara game da bayanin Abu Huraira wanda ya gabata yana cewa a'inul amila min amalihi ku taimakawa mai aiki akan aikin da kuka sashi ku taimakawa wato idan ka kira mutum ya maka aiki labora ka kira mutum ya maka aiki a gida ko a gona ko a shago ko a office duk wanda ka sa ya maka aiki to ka taimaka mar kai ma ka sa hannu cikin aikin kar ka kyale shi shi kadai wannan wata hikima ce wanda cikinta babu shakka akwai albarka domin idan za ka sa hannu cikin wannan aikin to Allah madaukaki zai saukar da albarka a cikin aikin akwai hikima ciki yana cewa fa inna amilallahi la yakhibu saboda mai aiki don Allah ba zai wofinta ba idan ka dauko labor ya maka aiki yana aiki don kudin sa ne kai kuma da ka sa hannu kana aikin fa wa zai biya ka Allah zai biya ka to ya za a yi ka kira mutum ya maka wani aiki idan ya zama hidimar ta iyalinka ne to ga hujja a hidimar iyali sadaka ce idan hidimar don kanka ne ka sa a maka aiki to ai kai ma kanka ma hidima sadaka ce ashe kaga kai da za ka sa hannu cikin aikin da ka sa a maka babu mai biyan ka banda Allah saboda haka kai albarkan da zaka samu cikin aikin yafi wanda wato mai aikin da ka sa shi ya aikata maka don shi lada yake da ba saboda haka idan ka sa hannu cikin aikin da kai umarni a maka kana samun lada akai kar ka dauka abin yana tafiya a banza idan ka kira mutum ya maka aiki ka sa hannu ana aikin tare da kai kai ma ana rubuta maka lada hadisi na gaba حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح السمان أبو صالح السمان سنن ذكوان بن عبد الله عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الله يجي خير الصدقة ما بقى غنى ما في الخير صدقة ita ce wacce ta rage dukiya ita ce wacce ta bar ragowan dukiya shine baqa ginan mafi alkhairin sadaka ita ce wacce ta bar ragowan dukiya ragowan wadata wal yadul ulya khairun min al yadis sufla kuma hannu madaukaki yafi hannu makaskanci wabda bi man taul kuma kafara da wadanda kake ciyarwa da waɗanda kake musu ɗawainiya kamar yadda zo cikin lisanul arab yana mujallal na 10341 aka ce biman ta'ulu biman tamunu wa talzamuka nafaqatuhu min iyalika waɗanda ya zama dole ka ciyar da su cikin gidanka to idan sadaka za ka yi kafara da su inji annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya zama tilas ka ciyar da su idan sadaka za ka yi, manzon Allah ya ce fara da su. Kaga ashe mutum ya zama inuwar giginya ma ya saba ma sunnar manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yanda ma za mu rike iyalanmu. Idan ma sadakan za ka yi, to sadakan nan a fara da waɗanda ake kulawa da su, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga ya ce khairu sadaka ma baqa ginan واليد الأولياء خير من اليد السفلى وابدأ بمن تؤول. سبدا النبي صلى الله عليه وسلم ينا مغانا تهيكما مغانا ستنا دوكيدا إلمي ميزورفي كيسا ذاك سامو مغانا النبي صلى الله عليه وسلم تاتوكي لتافي قداء نفسرات. سبدا مغانا ساعة عارتكي دا هيكما مغانا رمزان الله أهيكما تكي كلمر ما يندكي أجيتا أفاي هيكما. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka fara da waɗanda ya zama tilas ka ciyar da su, shine biman ta'ulu biman yalzamuka talzamuka nafaqatuhu min iyalika. Don haka da larabci akan ce ala iyalahu yaquluhum biman ta'ulu, bi ma'ana idza kafahum ma'ashahum. Idan ya zama mutun ya kula da iyalansa sai a ce ala iyalahu, wani ai ya kula da iyalansa. Kalmar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace biman ta'ul yana nufin biman tunfiqu alaihi, wanda kake ciyar da shi, wanda kake kulawa da dawainiyarsa. In ka duba Nailul Awtar na al-Imam Shawkani mujallad na 6 shafin 384, taqulu imra'atuka, matarka tana cewa anfiq alayya, kai min dawainiya aw talliqni, ko ka sake ni. Kuma gaskiya ne, in ka dan auro mace zama baka kulawa da ita, to ai ma mafi alheri shine rabuwa da ita. Wa yaqulu mamlukuka, bawanka wanda ka mallaka, shi kuma yana cewa anfiq alayya aw bi'ni, kai dawainiya gare ni, ka ciyar da ni ko ka saida ni. Wa yaqulu waladuka, shi kuma danka fa, yaranka suna cewa ila man takiluna, gawa ka mika mu baba, waye ka jingina shi gare mu, wato waye ka jingina mu gare shi ya ciyar da mu, tunda kai baka ciyar da mu. Hadisin nan ya inganta, amma hadisin akwai abin da ake kiransa al-idraj, shine a shigar da wata magana cikin wata magana. An kawo hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, mai karantar da hadisin ya gama maganar manzon Allah sai ya ƙara da nashi, amma bai bambanta wa mutane inda maganar Annabi ta ƙare da kuma inda tashi ta faru ba. Wannan shi ake kira al-idraj. In ka duba Irwaul Galil hadisi na 834, al-Imam Shafi'i Allah ya masa rahama ya kawo hadisin nan cikin littafinsa al-Ummu, yana kitabun nafaqati an-nafaqatu 'alan-nisa, yana magana akan hukuncin ciyar da iyali, ciyar da mata, a mujallad na 5 Shafi'i 115. Yace Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi yana cikin almajiran Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, yana cikin almajiran Abu Huraira. Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi, akan yanke a kira shi Sa'idun al-Maqburi. Abinda yasa ake kiransa al-Maqburi saboda ya zauna a makabartan al-Baqi' wanda yake Madina. A nan ya zauna tsawon zaman da yayi yana karatu wajen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin waɗanda suka lizimci Abu Huraira wajen ɗaukan karatu. To sai aka yi mai inkiya da al-Maqburi, akwai hadisansa da yawa cikin al-Adabul Mufrad. Yace summa yaqulu Abu Huraira idha haddasa bi hadha al-hadis, wato asali inda maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsaya shine wabda'a biman ta'ul, iyakar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Wato Annabi yace khairu sadaqati ma baqa ginan, mafi alkhairin sadaka ita ce wacce ta bar ragowan dukiya. Wal yadul ulya khairun min al yadis sufla, hanun sama yafi hanun kasa. Wabda' biman ta'ul, kuma kafara sadakanka da wadanda kake dawainiya gare su a gida, wadanda ya zama tilas ka kula da su. Iyakar magana Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Shine almajirin Abu Huraira din, wato shi Sa'idun al-Maqburi yace sai Abu Huraira yace yaqulu waladuka, yaronka yana cewa anfiq alayya ila man takiluni, ka ciyar da ni baba, in baka ciyar da ni wa ka danƙawa kulawa da ni. Wa taqulu zawjatuka, matarka tana cewa anfiq alayya aw talliqni, ka ciyar da ni ko ka sake ni wa yaqulu khadimuka mahimaka hidima shi ma yana cewa anfiq alayya aw bi'ni wato bawanka yana cewa ka ciyar da ni ko kuma ka saida ni kaga wannan ya tabbatar da cewa ƙarshen maganar magana ce ta Abu Huraira yana shi yana wato fassara hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana dauke da abubuwa guda uku in ka lura wannan hadisin yana dauke da abubuwa guda uku abu na farko wato shine ƙarshen hadisin na Abu Huraira ya fassara wabda'a biman ta'ul kafara sadakanka da waɗanda kake kulawa da su da waɗanda kake ciyarwa ƴaƴanka matanka waɗanda suke ƙarƙashinka waɗanda suke maka aiki kaga akwai mai maka hidima ciki domin akwai wanda zaka samu tsakaninsa da leburansa albashi wannan ba daidai bane ai ana maganar sadaka ne ba haƙƙin aiki ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan sadakanka kai mafi cancanta wanda yafi dacewa ka bashi sadaka su ne waɗanda ke kusa da kai na farko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana mana ya bayyana cikin wannan hadisi saboda haka Abu Huraira ya ƙara da fassara waye wanda ya lizimta gare ka ya kawo maganar matarka da bawanka da yaranka waɗannan su ne suke ƙarƙashinka waɗanda kake kulawa da su a koda yaushe saboda haka al-Imam an-Nawawi daga cikin masana hadisi sharhu sahih muslim a juz'i na 7 shafi na 92 yace al-hafu ala sadaqa ala al-aqarib wannan hadisin yana cikin hadisai waɗanda suke kwadaitar da mu muyi sadaka ma waɗanda ke kusa da mu mu rika yin sadaka ga waɗanda suke kusa da mu kuma kar mu manta cewa sadaka ga kafiri ita ma wato wannan sadakan halalci abinda aka haramta wa kafiri shine zakka Allah ya sa mu gane don haka idan ana maganar mai maka hidima kar ka dauka sai musulmi dai zaka ba wa sadaka hatta kafiri in yana tare da kai shi ma yana cancantar wannan sadakar taka wato hadisin nan yana kwadaitar da mu yin sadaka ga waɗanda ke kusa da mu wasillatur rahimi yana karfafa sada zumunci yana cewa wa anna fiha ajrayn kamar lada biyu mutun yake samu idan kai sadaka ga matarka lada biyu kake samu idan kai sadaka ga ƴaƴanka lada biyu kake samu dan ka karfafa zumunci sannan kuma ga ladan sadaka akwai dalilai da dama waɗanda suke tabbatar da wannan daga cikin su akwai aya ta 215 ta suratul baqara inda Allah subhanahu wataala yake cewa qul ma anfaqtum min khairin wannan aya ita take tabbatar maka wato al'amarin sadaka yana da muhimmanci kwarai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul ka gaya musu ya gaya musu waye mu masu sauraron sa Allah ka samu iya ji ka gaya musu ma anfaqtum min khairin duk abinda za ku bayar in alkhairi ne inji Allah to da farko falil walidaini iyaye su ne sahun farko Allah da kansa yake fada cikin alqur'ani kaga ba a yi maganar ma wai sadaka yace min khairin kowani alkhair yasa ya kawo shi nukura min wato min ya kawo harafi na ya kawo harafi na alkhairi ya kawo kalma ta alkhairi a nukura saboda ya gwada maka babu wani wato kyauta wata kyauta ko ta dawainiya da aka ware duk alkhairi da zaka bayar to wanda yafi cancantan alkhairin ka da farko alwalidai iyayenka na farko sai ya ce ne wal aqrabin da mafi kusantarka kaga Allah tabaraka wataala ya dunkula magana mafi kusantanka matarka tana kusa da kai tafi kowa kusa da kai ƴaƴanka sun fi kowa kusa da kai waɗanda ke maka aiki tayiwu masu gadinka tayiwu wanda ke kula ma da dukiya da makwabta waɗanda suka fi kusa da kai su ne waɗanda Allah maɗaukake ya faɗa wal aqrabina sannan aka kawo maganan na nesa wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil kuma Allah maɗaukake a ƙarshe sake maimaitawa wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abinda kuka aikata na alkhairi Allah yana sane da shi Allah ka samu iya kaga wannan ayan ta tabbatar da abinda yazo daga hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wabda'a biman ta'ul, shine wato shine al'amari na farko. Al'amari na farko shine wanda Abu Hurairah ya dauko daga karshe ya fara fassara karshen hadisin. Wabda'a biman ta'ul, me fassaran sa? Yace taqulu imra'atuka anfiq alayya aw talliqni. Kage yana fassara mana ne muhimmancin kulawa da wanda ke jikinka. Idan ba za ka kula da shi ba, kamar kana cutar da shi ne. Sannan a suratul Nahl, Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba. Wa ita'i zil qurba, wannan yana fassara wabda'a biman ta'ul, ka fara alkhairinka ga waɗanda kake kulawa da su na kusa da kai. Daga cikin hadisai fa akwai hadisin Sauban wanda Abu Qilaba ya rawaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi daraja na kuɗi wanda dan adam zai batar a rayuwarsa, mafi daraja dukiyar da zaka cire ka kashe shine dukiyar da ka kashe ma iyalinka. Inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin, mafi darajan sule wanda dan adam ya kashi ya batar, yunfiquhu rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Kaga yana fassara wabda'a biman ta'ul, ka fara da iyalanka. Wa dinarun yunfiquhu rajulu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala asabihi fi sabilillah. Amma ana maganar kudin da yafi daraja daga dukiyar da ka kashe a rayuwarka. Ba mamaki kana lissafi da dukiyar da ka kashe wajen hidima na addini, ce ka kula da addinin Allah, ka gina masallaci, ka gina makaranta, ka taimaka wajen jihadi, haka ne wajen harkan da'awa. Amma Abu Qilaba, sunansa Abdullah ibn Zaid al-Jarmi, amma ya fi shahara da wannan alkuniyar, Abu Qilaba yace abinda zaka lura da shi daga wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara magana da ciyar da iyali. Kudin da aka batar saboda ciyar da iyali ya fi daraja akan kudin da aka batar saboda yada addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda addinin Allah ko baka yi ba zai yadu, in kayi dama ka sa hannun jari ne don ka samu rabo a kiyama. Amma maganar addini karka dauka wai sai kayi ne addinin zai tafi, wallahi a duk abin da muke yau in za mu daina Allah ba zai tsaye da addinin shi ba. In kaga ana yi da kai ka gode ma Allah, Allah ya so ka ne da ka samu rabo a kiyama. Amma ciyar da iyalinka fa dole ne a kanka. Saboda haka dukiyar da ka batar wajen ciyar da iyalinka ta fi daraja akan dukiyar da ka batar wajen gina addinin Allah. Shine Abu Qilaba yake cewa wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin sigarin. Waye wanda ya fi lada a duniya fiye da mutumin da yake kashe kudinsa ma yara kanana? Yana cewa yu'iffuhum aw yanfa'uhum Allahu bihi aw yughnihim. Yana tsare mutuncin yaran nan don in bai kula da su ba karshe yaran su koma ga bara ko su koma ga tallace-tallace da sauransu. Amma ya zama ya wadatar da su, yana daukan dawainiyar makarantansu, abincinsu, ya kula da bukatunsu. Abu Qilaba ya ce wani mutum ya fi wannan lada a duniya, wa ya fi shi lada? Yana tambaya tabi'i ne, yana daga cikin malaman farko. Yana daga cikin malaman farko Abu Qilaba ya ce wa ya fi wannan mutum lada wanda zai tsare mutuncin yara kanana? Hadisin yana sahihu Muslim, kitabu zakati, babu fadlin nafaqati ala al-iyali wal mamluk. Shine babin da al-Imam Muslim yayi saboda muhimmancin hadisin, babin da ke magana akan falalan dawainiyar iyali da kuma bayi. Hadisin 994. Akwai hadisin Abu Hurairah mai kama da wannan, kamar su daya, kamar hadisin yayi kama da hadisin Sauban. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dinarun anfaqtahu fi sabilillah, ka ce rasulan zinari ka batar a hanyar Allah. Idan aka ce hanyar Allah, tana da fadi, gina masallaci, gina makaranta, harkan da'awa, tafiya yaki, duk waɗannan ayyuka ne na hanyar Allah. To ka dau sule guda ka batar ta wancan hanya, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa dinarun anfaqtahu fi raqaba, ka dau sule guda ka batar da shi saboda yantar da bawa, ka sai bawa ka yantar da shi. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, ka dauki wani sule ka ciyar da talaka. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, ka dauki sule guda ka ciyar da iyalanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a azamuha ajran, wanda yafi girma cikin sulallan nan ta wajen lada, allazi anfaqtahu ala ahlika, shine sulan da ka ciyar da iyalinka yafi su duka lada, yafi su lada. Zaka ce a yanzu a ce gina masallaci makaranta ko baka yi ba Allah zai yi, ha wannan aikin addini na Allah ne sosai. Kuwa babu mutumin da ya isa ya ce dalilin sa musulunci ke yaduwa ƙaryansa, Allah ke yada addinin musulunci. Kuma don haka yasa kake ganin musulunci bai da headquarter, wannan yana rudar da hankalin kafirai. Ina headquarter musulmai ke? Babu shi. Headquarter musulunci yana zuciyar musulmi, saboda tsakaninsa da Allah ke nan, wanda ke sadarwa. Ba mu da headquarter da zaka ce in ka rusa musulunci ya mutu, don ka rusa Ka'aba musulunci na nan. Ka'aba ba shine addini ba. Hadisin yana musnadul imam Ahmad, yana sahihu Muslim. Kitabu zakati babu fadlin nafaqati ala al-iyali wal mamluk, hadisin 995. Saboda haka hadisin da mun ce ya kunshi abu uku. Na farko shine Abu Hurairah ya fara fassarawa, to ya fara fassaran hadisin daga ƙarshe. Waye wanda aka ce ka fara kulawa da shi wajen sadakanka? Shine waɗanda kake kulawa da su. To abu na biyu fa sai mu dawo baya, har mu dawo farkon hadisin. Saboda haka Abu Hurairah ya dauki fassaran hadisin. Kun ga wata hikima ta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya fara magana akan waɗanda zaka ba ma sadakan, shine aka kawo a ƙarshe. Na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal yadul uliya khairun min al yadis sufla, hannun sama yafi na ƙasa alkhairi. Wannan maganar ita ma ta zo a fassaran annabi shi kansa sallallahu alaihi wasallam. Wato manzon Allah ya fassara wannan hadisi, amma a riwayar Abdullah ibn Umar, hadisin yana sahihu al-Bukhari, yana sahihu Muslim, muttafaqun alayh. Abdullah ibn Umar yace inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa ala al-minbar, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana yana kan minbari. Wa huwa yadhkuru sadaqa wa ta'affufa 'anil mas'ala, yana magana akan sadaka da kamewa daga roƙo. Annabi yana magana akan sadaka da kuma kamewa, mutun ya tsare kansa game da yin roƙo, shine al-mas'ala. Kun ga ashe suna da muhimmanci, sadaka da roƙo suna da muhimmanci. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman yayi magana akan su. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace al-yadul uliya khairun min al-yadis sufla, hannun sama yafi hannun ƙasa. Inji Abdullah ibn Umar yana magana ne akan mas'ala ta roƙo, wanda zai yi roƙo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna masa aibin roƙo, yana cewa ai hannun sama yafi na ƙasa. Ana kai makan kama tunani, hannun sama yafi na ƙasa. Sai manzon Allah ya fassara da abin da ake nufi, yace wal yadul uliya al munfiqatu, hannun sama kuwa shine mai bayarwa. Was sufla as sa'ilatu, hannun ƙasa shine mai roƙo. Yana da kyau mu gane, karka ce mai karɓa kuskure ne, ka ce mai roƙo. Abin da manzon Allah ya fassara kenan, karka ce mai karɓa, domin karɓan ba sharri bane, alkhairi ne. Abinda ake magana akai shine hannun mai roƙo da hannun mai bayarwa. Manzon Allah yana cewa hannun sama shine hannun mai bayarwa, hannun ƙasa shine hannun mai roƙo. Hadisin yana sahihu al-Bukhari, hadisin 2429, sahihu Muslim, kitabu zakat, babu bayani anna al-yadal uliya khairun min al-yadis sufla wa anna al-yadal uliya hiya al-munfiqatu wa anna as-sufla hiya al-akhizatu. Yadda al-Imam Muslim ya fassara hadisi na 2033, hadisin yana sunan Abi Dawud. Akwai riwaya ta Abdullah bin Umar da yake cewa al-uliya al-muta'affifa, hannun sama shine hannun da ya tsare mutuncinsa, min al-iffa. sannan akwai riwaya ta Malik bin Nabula wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da cewa al-aidi salasatun hannuwa guda uku ne fa yadullahi al-uliya hannun Allah shine mafi daukaka wa yadul mu'ti allati taliha hannun mai bayarwa shi yake bin na Allah tabaraka wa ta'ala shi ma yana sama wa yadus sa'ili as-sufla annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannun mai roko shine yake kasa manzo Allah bai ce hannun mai karba ba yana da kyau mu gane wannan babu hadisin da yazo da wannan ingantacce hannun mai roko shi ake cewa yana kasa amma hannun mai bayarwa yana sama sai manzo Allah yace fa a'til fadla wa la ta'jaz an nafsika ka rika bayar da ragowan dukiyanka kar ka yi makanka rowa kar ka gaza wajen alkhairi makanka inji annabi sallallahu alaihi wasallam ka rika bayar da ragowa me ragowa idan ka yi lissafin bukatunka gaba ɗaya na rayuwa don Allah kan ba mutum dukiya wanda tafi karfin bukatunsa dukiya tafi karfin bukatunsa duk bukatarsa dukiyar ta kovare to sai ka yi lissafin abin da ya ragu manzo Allah ya ce wannan ragowan ka yi makanka ajiya a kiyama kaga kenan ka ware hidimar duniya Allah ya isar maka sannan kuma ka aje domin hidimar lahira inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilata wa yazaruna wara'ahum yawman saqila Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ai wasu mutane saboda tsananin son duniya rayuwar gaggawa har suna watsi da ainihin makoma wato rayuwa ta lahira wacce tana da nauyi ga dan adam wacce tana da nauyi Allah ka mana saukin ta wannan hadisin ya inganta hadisin Abdullah ibn Umar hadisin Malik ibn Nabula da hadisin Abdullah ibn Umar yana sunan Abi Dawud hadisin yana sahihul jami'i saghir hadisi na 2794 ibn Hajar ya tattaro hadisan da suka yi magana akan hannun mai bayarwa da hannun mai roko Fathul Bari mujallad na uku shafi na 297 yana sharhin hadisi na 1429 yace wa amma yadul adami fa hiya arba'atun hannun dan adam yanda yazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hannuwan dan adam guda hudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace yadul mu'ti da farko hannun mai bayarwa wa kad tadafarat al akhbar bi annaha uliya labarai sun zo da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hannun mai bayarwa shine yake sama saniha nabiyu shine yadu sa'ili hannun mai roko wa kad tadafarat al akhbar bi annaha sufla hadisai sun zo da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa hannun mai roko bi annaha sufla hannun mai roko hannu ne da yake kasa sawa'un akhazat amla shin ya karba ko bai karba ba in dai kai roko hannunka yana kasa wannan shine abin da yazo cikin hadisi manzon Allah koda ba a baka ba saboda kai sa roko yana da aibu kwarai koda ba a baka ba wannan siffa ta tabbata gare ka na kaskanci wa hadha muwafiqun لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا وللمقابلة بين الألو والسفل والمشتق منهما عندما يقولون أن يداتي دا أينه يندى يندى باير وادا كربائي كي كسن شوى انجي ابن حجر سبو دا غالبي مي باير و هنونس ينا سما مي كربا هنونس ينا كسا ثالثها تو هنون أكوبا شين يد المتعفف شين هنون متمن دي يتعر متنشنسا ينا دا بكاتر دن ينا دا بكاتر أما ياكي يروكم yana da bukata amma yake yayi roko yace walau ba'da an tamudda yadul mu'ti masalan wa hadhihi tusafu bi kawniha uliya uluwan ma'nawiyyan hannun wanda ya tsare kansa bai yi roko ba yana sama saboda ai ba a siffanta shi da kaskanci bai yi roko ba koda ko an bashi ko ba a bashi ba tunda dai bai yi roko ba hannunsa baya kasa yana sama saboda haka yasa ba za ka ce hannun mai karba yana kasa balla hannun mai roko shine yake kasa dan akwai mai karban da bai roka ba ka bashi bai roko ba ka bashi to hannunsa baya kasa hannun shi yana sama bayanin Ibn Hajar al-Asqalani kuma haka ne yadda ya dace da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace na hudu yadul akhizi bi ghairi shine yadul akhizi bi ghairi su'alin, wato hannun mutumin da ya zama ka bashi ya karba amma bai roƙa ba. Hannu na uku mutumin da ya kame kansa bai roƙo ko ba a bashi ba. Hannu na hudu mutumin da ya kame kansa baya roƙo amma an bashi. Waɗanda su ne hannuwa guda hudu yadda Ibn Hajar ya yi bayanin su. Wa hazihi qad ikhtulifa fiha fa zahaba jam'un ila annaha sufla, wasu na cewa ai wannan hannun ko da baka yi roƙo ba idan aka baka ai hannunka ya koma ƙasa, amma malamai suna kushe ma haka. Daga cikin waɗanda ke kushewa akwai Ibn al-Arabi mai littafin Ahkamul Qur'an, babban malami, yana cewa a taqiqu anna sufla yadu sa'ili, abinda ya tabbata shine hannu na ƙasa shine hannun mai roƙo. Wa amma yadul akhizi fala, hannun mai karba bai roƙa ba baya ƙasa. Li'anna yadallahi hiyal mutiya, saboda in ka koma ga hadisai zaka samu asali hannun Allah ke bayarwa. Kuma abinda hadisin manzon Allah ya faɗa mana shine idan ka ɗauki sadaka ka bayar, inji manzon Allah, lokacin da ka ɗau sadaka ka bayar, kafin ya faɗa hannun mai karɓan ya faɗa hannun Allah. Saboda haka idan ka ce hannun mai karɓa yana ƙasa, kana nuna hannun Allah tabaraka wa ta'ala yana ƙasa, domin Allah shi ke baka. Kuma in ka tashi bayarwa, kafin ya sauka hannun wanda ka bama, yana sauka ne a hannun Allah tabaraka wa ta'ala. Kaga kenan hannun Allah shi ne a sama, kuma hannun Allah shi ne a ƙasa wajen karɓa. Wannan ba siffa ce ta na ƙasa ba. Ya ce wa yadullahi hiyal akhiza wa kiltahuma uliya, duka hannayen Allah madaukaka ne. Ya ce wa kiltahuma yaminu, kuma duka hannayen Allah masu albarka ne. Duka hannayen Allah tabaraka wa ta'ala masu albarka ne. Don haka yasa ba a siffanta hannun mai karɓa da cewa yana ƙasa makaskanciya la, saboda hannun Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓa, yana kuma lokacin da ka tashi bayarwa za a ce a yana ƙasa, lokacin da zaka bada yana fadawa hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da haka ba a cewa hannun Allah din shi ne makaskanci la. Bisa ga wannan bayani, Ibn Hajar ya nuna cewa idan ka taras da hadisin da ake magana a kan falalan mai bayarwa a kan wato mai karɓa, to ana bayani ne a kan falalan mai bayarwa a kan mai roƙo, ba ainihin karɓan ba. Domin kamar yadda Ibn Hibban yake cewa ai karɓan sadaka yakan fi sadakan malada. Saboda haka kar ka ɗauka mai bayarwa ya fi mai karɓa lada wajen Allah, la, kar ka ɗauka haka. In ji Ibn Hibban, kuma babban malamin hadisi ne, wanda duk Ibn Hajar ya kawo cikin Fathul Bari, ya kawo bayaninsu. Ya ce wanda ya bayar idan bai samu mai karɓa ba, ba zai samu wannan falalan ba. Sannan shi mai karɓan yana kasancewa wanda ya fi kuɓuta daga haɗari na shaiɗan a kan mai bayarwa. Saboda kai da za ka bada, wani tunani yakan shigo ma zuciya na riya ko na burgewa, amma mai karɓa fa babu wannan tunanin tare da shi. Saboda haka yakan zama ya fi lada ma a kan wanda ya bada ɗin. Don haka ba a cewa mai bayarwa ya fi mai karɓa lada, ba a faɗin haka. Sai dai a ce mai bayarwa ya fi mai roƙo falala, wanda shi ne abin da ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗaitar da mu yi ƙoƙarin dogaro da kai, shi ne abin da hadisin da yake nunawa. Mu yi ƙoƙarin dogaro da kai, mu lura da cewa wanda zai bayar ya fi ɗaukaka akan wanda zai zama yana roƙo, wanda shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mana ishara da shi. Kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari, yana cewa al-jumhuru man tasaddaqa bi malihi kullihi, jumhurul ulama wal a'imma suna cewa ba laifi bane dan ka bada sadaka wato da dukkan dukiyarka, baka zama kai laifi akan haka. Dan yana magana ne akan wanda ya bada da kuma wanda ya karba, wanda shine mas'alar mu ta uku. Mas'ala ta uku ita ce, in ka lura da farkon hadisin, annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu sadaqati ma baqa ginan, mafi alkhairin sadaka ita ce wacce ta bar ragowan wadata, ta bar ragowan dukiya. Don haka idan zaka bada sadaka ba a son ka dauki dukiyar gaba ɗaya ka bada ita sadaka. annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin sadaka ita ce wacce ta bar ragowan dukiya, don haka sai yace karka manta wanda ya bayar hannunsa yana sama, wanda ke roƙo fa hannunsa yana ƙasa. Yana cewa wal yadul ulya khairun min yadis sufla, wato abinda annabi yake mana ishara da shi, karka dau dukiyar taka ka bayar gaba ɗayanta. In ka bada ita sadaka gaba ɗayanta zaka koma ka zama mai roƙo. Sannan a ƙarshen hadisin yayi magana akan su waye suka fi cancanta a ce ka ba su. Hadisin nan ya zo cikin Sahihul Bukhari, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi cikin Al-Adabul Mufrad, ya kawo shi cikin Al-Jami'us Sahih. A riwayar da ta zo cikin Sahihul Bukhari, kitabun Nafaqat, babu wujubin nafaqati 'ala al-ahli wal iyal, yace haddathana Abu Salih qala haddathani Abu Huraira radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu sadaqati ma taraka jinan. Kaga anan hadisin da al-Imam al-Bukhari kawo a wannan littafin nasa Al-Adabul Mufrad, yace khairu sadaqati ma baqa jinan. Amma sahihul Bukhari riwayar da ya kawo ta Abu Huraira, afdalu sadaqati ma taraka jinan, duk ma'anar su guda ne. Mafi daraja, mafi falalan sadaka ita ce sadakan da tabar ragowan dukiya, tabar ragowan dukiya. Idan ba wai da aka tashi in sadakan sai aka yi da dukiyar gaba ɗayanta, a'a, tabar ragowan dukiya, wato an ba da wani abu amma akwai saura, to wannan sadaka tana da falala, ita ce mafi daraja. A can ma ya kawo bayanin Abu Huraira, taqulu almar'atu imma an tut'imani wa imma an tutallikani, wa yaqulu al'abdu at'imni wasta'milni, wa yaqulu al'ibnu at'imni ila man tad'uni. Lokacin da Abu Huraira ya faɗi haka, wato matarka tana cewa ka ciyar da ni ko ka sake ni, bawanka yana cewa ka ciyar da ni ka sa ni aiki ko kuma ka sai da ni, kamar yadda yazo cikin riwayar Al-Adabul Mufrad. Ɗanka yana cewa ka ciyar da ni, a kaga anan yana kawo kalmar at'imni, amma yadda yazo cikin Al-Adabul Mufrad anfiq alayya, kai dawainiya gare ni. Can kuma yace at'imni, ka ciyar da ni, ila man tad'uni, ga waye kake kyale ni. Lokacin da Abu Huraira ya faɗi haka, faqalu, sai almajiran Abu Huraira suka ce ya Aba Huraira haza min rasulillah, yanzu wannan hadisin da ka karanta mana tun daga farko har ƙarshen nan daga manzon Allah ne? Kala sai Abu Huraira ya ce la, a'a, ba haka bane. Kaga sai Abu Huraira ya bambanta musu al-idraj, wato su almajiran sun gane hadisin Abu Huraira akwai inda aka shigar da wata magana cikin maganar manzon Allah, saboda darajar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam. Akasari idan aka samu wani yayi ƙarin magana akan maganar annabi, malamai suna ganewa, saboda albarkan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam, falala da take tare da maganar manzon Allah, malamai suna iya gane ta daga maganar wani malami. Abu Huraira ya faɗa musu maganar nan kamar yadda zo cikin hadisin nan gaba ɗaya, a haza kulluhu min rasulillah, ya Abu Huraira, yanzu duk waɗannan maganganun daga manzon Allah ne? Kala sai ce la, haza min kisi Abi Huraira, wannan yana daga dabara na fassaran Abu Huraira. Hadisin yana Sahihul Bukhari, kitabu zakati, kuma babu la sadaqata illa an zahar gina, hadisi na 426, ya zo da lafazin khairu sadaqati ma kana an zahar gina wabda'a biman ta'ul, khairu sadaqati ma kana an zahar gina. Kaga lafuzza guda uku nan yace afdalu sadaqati, yace afdalu sadaqati khairu sadaqati ma baqa jinan, shine al-Adabul Mufrad. As-Sahihul Bukhari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu sadaqati ma taraka jinan, kuma akwai wata riwaya khairu sadaqati ma kana an dhahri jinan, mafi alkhairin sadaka ita ce wacce aka yi ta a bayan wadata, wabda'a biman ta'ul. Wato hadisin nan muna magana cewa ya kunshi abubuwa guda uku. Na farko ya yi magana akan waɗanda suka fi cancantar ka ba su sadaka, wato ƙarshen hadisin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wabda biman ta'ud wabda biman ta'ud kafara da wadanda kake kulawa da dawainiyar su ta wajen bada sadaka sannan abu na biyu hadisin ya tabbatar mana dogaro da kai ya fi mutum ya riƙa yin roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadul uliya al-yadul uliya khairun min al-yadis sufla wato hannun sama ya fi alkhairi akan hannu na ƙasa wanne ne hannu na ƙasa shine hannun mai roƙo ba a cewa hannun mai karɓa shine hannu na ƙasa saboda akwai hannun Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana cikin hannuwa masu karɓa a lokacin da mutum ya bada sadaka abu na uku shine annabi sallallahu alaihi wasallam farkon hadisin ya gaya mana khairu sadaqati ma baqa gina mafi alkhairin sadaka ita ce sadakan da ta bar ragowar dukiya kar ka dauki dukiyar gaba ɗayan ta ka bada sadaka wannan shine abinda malaman hadisi suka yi magana akai hadisin nan ya zo da lafuzza da yawa amma duka lafuzzan suna fassara akan wato idan aka bada sadaka din kamata yayi a ce akwai ragowar dukiya ba bada dukiyar gaba ɗayan ta sadaka ba akwai irin wannan hadisi mun karanta shi a baya a littafin nan lokacin da muka yi bayanin hadisi na 62 a cikin wannan littafin riwayar Hakim ibn Hizam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wabda'a biman ta'ul wa khairu sadaqati an zahari dinan mun karanta irin wannan hadisin wato hadisin Abdullah ibn Umar ya zo cikin al-adab al-mufrad hadisi na 62 wanda ya zo da riwaya ta Hakim ibn Hizam amma wancan riwaya ce ta Abdullah ibn Umar riwayar Hakim ibn Hizam tana cikin sahih al-Bukhari kitabu zakati babu sadaka la sadaqata illa an zahari dinan hadisi na 1427 da lafazin da ya zo cikin sahihu muslim afdalu sadaqati ko kuma ya zo da khairu sadaqati an zahari ginan duk ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam mafi darajan sadaka mafi alkhairin sadaka mafi falalan sadaka ita ce sadakan da ta bar ragowar dukiya saboda haka yasa duk malaman hadisi suka tabbatar da cewa abinda manzon Allah yake kwadaitar da mu shine kada mu dauki dukiyar mu gaba ɗaya mu bada ita sadaka sadakan ma da tafi daraja ita ce sadakan da ya zama an bar ragowar dukiya bayan an fitar da ita kamar yadda al-Imamu Nawawi ya faɗa cikin sharhu sahihi muslim juz'i na 7 shafi na 131 yace ma'anahu afdalu sadaqati ma baqiya sahibuha ba'daha mustaghniyan bima baqiya ma'ahu wato bayan mai bada sadaka din ya dauki wani abu ya bayar duk da haka kuma yana tare da wadata to wannan sadakan tafi lada wa taqdiruhu afdalu sadaqati ma abqat ba'daha ginan ya'tamiduhu sahibuha wa yastadhiru bihi ala masalihihi wa hawaijihi al-imamu Nawawi yace abinda hadisin yake karantar da mu shine mafi darajan sadaka ita ce sadakan da aka samu ragowar dukiya wacce mai bada sadakan ya zama yana da abinda zai rika biyan bukatunsa bai dauki dukiyar gaba ɗaya ya bada ita ba wa inna ma kanat hazihi afdal as-sadaqa binisbati ila man tasaddaqa bi jami'i malihi lianna man tasaddaqa bil jami'i yandamu galiban al-imam an-nawawi yace saboda mutumin da ke daukan dukiyarsa gaba ɗaya ya bada sadaka akasari ana samun nadama bayan an yi idan ka dauki dukiyarka gaba ɗaya ka bayar sadaka to akasari bayan sadakan sai kai nadama idan ihtaja idan bukata ta taso wa yaddu annahu lam yatasaddaq mutun zai rika buri ina ma a ce ma bai bada sadakan ba to kaga wannan fatan da ina ma ban bada sadakan ba ya zama aibu ga sadakan da ya riga ya bayar bi filafi man baqiya ba'daha mustagniyan fa innahu la yandamu alaiha idan ya zama kana da dukiya misali ta kai miliyan 100 ka dauki miliyan 10 ka bada sadaka wannan ba zai sa kai tunanin cewa zaka talauce ba to wannan sadakan ta fi lada akan wanda zai dauki miliyan 100 duka ya bada sadaka ya kuma zauna bai da abin da zai ci a waye gari yana nadama ina ma ban yi ba wannan nadamar akan aikin alkhairi da aka yi laifi ne, bai kamata mutum ya yi aikin alkhairi ya dawo yana nadama ba. To don haka yasa malamai akasari ya faɗa, ya ce jumhurul a'imma, kamar yadda Imam Ibn Hajar shi ma ya faɗa cikin Fathul Bari mujallal na uku shafin 296, jumhurul a'imma suna cewa akasarin malamai, man tasaddaqa bi malihi kulli, wanda ya dauki dukiyarsa gaba ɗaya ya bayar sadaka, to ana duba hankalinsa tukuna da kuma jikinsa, wane yana da lafiya kuwa ko ya tabu ne? Idan ya tabbata yana da lafiya, to alkali ba zai ce wannan sadaka an soke ba. Sai ya ce to sannan malamai suna la'akari da haisu la daina alaihi, cin ba abin wannan mutumin bashi ne? Eh, babu bashi a kansa. To sai a dubi na gaba, kana saburan alal ibafa, zai iya saukan bako daga yau tunda ya bada dukiyar, misali in bako ya zo gobe fa zai iya saukan shi kuwa, don haƙƙin bako dole ne, ko da kuwa gwauro ne, don in yana da aure ai akwai haƙƙin matarsa da na 'ya'yan shi ko? To ai ba, tunda ba yi da maganar iyali shine, sai a ce to ai ko baka da iyali akwai wani wajibi a kanka, in kai bako za ka iya sauke shi, to idan nan ya zama yana da karfin da zai iya kodago ya samu abin da zai sauki bakon, aulahu iyalun yasbiruna aidan fa huwa jaizun, koko yana da mata da yaya wadanda baligai masu hankali kuma su sun yadda da abin da babansu yayi ba damuwa, sai malamai suka ce to ba laifi idan ya dauki dukiyar gaba ɗaya ya bada sadaka, amma kaga waɗannan sharuɗa suna da wuyan a cin musu. Don haka yasa al-Imam an-Nawawi yace matukar ba an bi sharadin nan bane, to haramun ne. Haramun ne ga mashabata al-Imam Shafi'i. Ibn Hajar yana tabbatar da wannan, yana cewa fa in fuqida shay'un min hadhihi shurut kuriha, idan ya zama an rasa wani abu daga cikin sharuɗan nan, to malamai na kiyamatan irin wannan sadaka din, saboda sadakar ba za ta haifar da alkhairi ba. Wal ma'ana afdalu sadaqati ma akhrajahu al-insanu min malihi, wato abinda ake nufi, mafi darajar sadaka ita ce dukiyar da ka fitar ka bayar ba'da an yastabqiya minhu qadar al-kifaya, amma kar ka bada dukiyar gaba ɗaya ya zama akwai ragowa wacce za ta wadaci bukatunka, to wannan sadaka ta fi lada. Walizalika qala ba'dahu, shi yasa a bayan haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wabda'a biman ta'ul, kafara da waɗanda kake ciyarwa. Wannan hadisin yana cikin dalilan da suka sa malamai ke magana akan cewa da yaronka da matanka da bayinka dukkansu wajibi ne ka ci da su. Wannan in ka duba Fathul Bari mujallal na 9 shafi na 500, Ibnul Munziri yana cewa duk da an samu sabani, shi yaro zuwa yaushe ne ciyar da shi yake zama dole? Nan ne aka samu sabani, amma ciyar da yaron dole ne, yi zuwa yaushe, wannan lokacin karewan kulawa da ƴaƴanka shine aka samu sabani. Yana cewa ikhtulifa fi nafaqati man balaga min al-awladi, idan yaro ya kai balaga, wala mala lahu wala kasba, amma duk da cewa yaron naka ya kai balaga ba shi da dukiya, ba yi da kwadariyar sana'a, fa aujabat ta'ifatun an nafaqata li jami' al-awladi atfalan kanu aw baligin, kashi guda na malamai suna cewa matukar yaronka ba shi da abin dogaro, to dole ne ka ciyar da shi ko da ya balaga, inasan wa dhukuranan, mata da yara, idza lam yakul lahum amwalun yastagnuna biha, amma akasarin malaman sunna akasari suna cewa alwajibu an yunfiqa alaihim hatta yabluga zakaru aw tatazawwaja al-unsa, akasarin malamai suna cewa asali a shari'a yaro dole ne ka kula da shi zuwa balagansa, in ya balaga magana ta kare, idan ɗanka ya kai balaga to haƙƙin ciyar da ɗan nan ya sauka, haƙƙin kulawa da iliminsa da sauransu duk ya kare a shari'ar musulunci. Wannan shine galibin malaman sunna abinda suke faɗi. Ita ƴa mace idan ta yi aure nan ma kuma haƙƙinka ya sauka. Summa la nafaqata 'alal abi illa in kanu zamana, sai dai fa idan yaran sun kasance suna da larura ta cuta wacce ba ta warkewa, kamar misali ka an haifi yaro yana da wata cuta ta nakasar hankali, ba zai iya dogaro da kansa ba, to shi wannan yaron har abada haƙƙin kulawa da shi bai sauka daga kan iyaye. Fa in kanat lahum amwalun fala wujuba ala al-abi, kuma hatta waɗannan yaran idan suna da nasu dukiyan, to kulawa da su bai zama dole ga iyaye ba. To sai dai game da wannan hadisin da yazo mafi darajar sadaka ita ce sadakan da aka yi ta kuma aka samu ragowar dukiya ba ita kadai ce mafi darajar sadaka ba yazo cikin hadisai da yawa kafin mu ci gaba da karatu din yana da kyau mu sani ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin wannan hadisi afdalu sadaka khairu sadaka yanda yazo cikin hadisin khairu sadakati ma baqa ginan mafi alkhairin sadaka ita ce sadaka da ta bar ragowar dukiya ba ita kadai bace wato ana la'akari ne da halin wanda zai ba da sadaka din ana la'akari da yanayin wanda zai ba da sadakan ne saboda an samu hadisai daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyu akwai hadisin sa'ad bin ubada mahaifiyarsa ta rasu sai yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah inna ummi matat afa atasaddaqu anha ya rasulullah mahaifiyata ta rasu shin ina iya mata sadaka kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kwarai kuntu sai na tambaye shi fa ayyu sadaqati afdalu wace sadaka ce tafi falala kala sai manzon Allah ya ce saqiyul ma'i a shayar da ruwa to kaga an samu wata riwaya kuma da ta nuna mafi darajar sadaka ita ce shayar da ruwa in ka lura ana magana ne a can ana magana ne akan wanda zai ba da sadakan to mafi darajar sadakansa shine ya zama akwai ragowar dukiya tare da shi shi kuma Sa'ad bin Ubada da ya tambaya fa yana tambaya ne game da mahaifiyarsa ta rasu yana so ya mata sadaka sadaqatul jariya abinda za a dade ana moransa babu kamar ruwa saboda ruwa ne zai dade ba a rabu da shi ba idan misali a ce yau ka sai raƙumi ne sai ka ba mu wani yana hawa ai raƙumi akwai lokacin da zai mutu amma idan aka ce ruwa ne manzon Allah ya mara hikima saboda ruwa ba zai kare ba zai yi wuya ruwa ya kare sai dai in duniya ta kare saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shayar da ruwa shine mafi darajar sadaka gare ka saboda kai kana neman abin da za a samu lada a lahira mahaifiyarka ta rika samun lada ladan da ba zai yanke ba saboda ka'idar sadaqatul jariya kenan shi yasa aka kira ta sadaqatul jariya saboda tana gudana ne idan amfanin ta yana gudana don haka idan ka dasa bishiya da niyyar wannan bishiya na lemo da ka kafa ladan ya rika isa ga mahaifiyarka to za ta rika samun lada matukar wannan bishiyar lemon tana tsaye amma idan bishiyar lemon nan ta mutu ladan ya kare shine ma'anar sadaqatul jariya idan sadakan amfanin ta ya tsaya to lada ma ya dakata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi misali da wato tunar rijiya ga riwaya ta al-Imam Abu Dawud aka ce fa hafara bi'ran sai ya tona rijiya wa qala lokacin da ya tona rijiya sai ya ce hazihi li ummi sa'adin wannan rijiya nayi ta ne saboda ladan ya isa ga ummu sa'ad wannan yana cikin dalilan da yasa malamai suke cewa babu laifi don an yi mawaqafi suna saboda Sa'ad bin Ubada sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya tona rijiya ya ce wannan rijiya na Sa'ad na mahaifiyar Sa'ad ne kaga idan ka gina makaranta saboda ladan wannan makaranta ya rika isa ga mahaifinka babu laifi misali don kayi wa makarantar suna da mahaifin naka kamar yadda Sa'ad bin Ubada shi ma ya aikata Allah ya kara masa yarda to sannan hadisi na uku wanda ke kama da wannan akwai hadisin Hakim bin Hizam ya bada labarin cewa wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam adi sadaqati ayyuha afdalu wani mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da sadakoki wace sadaka ce tafi daraja kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala zirrahimil kashihi sadakan da tafi falala ita ce sadakan da aka yi ma ma'abocin zumunci mai adawa akwai zumunci tsakaninka da shi akwai zumunta tsakaninka da mutum sannan kuma yana adawa da kai yana kiyayya da kai bai son ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadakan da tafi lada ita ce wannan sadakan kaga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa ne gurgurdan la'akari da waye za a ba mu sadaka din waye za a ba mu sadakan, sai aka ce wanda ya fi dacewa ka ba mu sadaka in za ka ba mu na waje ne baya ga iyalanka kamar yadda ya gabata. In za ka ba mu dangi, to a dubi dangin ma wanda ya zama bai son ka, shi ya fi dacewa ka ba shi sadaka, saboda za ka gyara wato zumunta da ke tsakaninku. Hadisin Hakim bin Hizam. Akwai kuma riwaya ta Abu Ayyub al-Ansari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna afdalas sadaqati as-sadaqatu ala dhir rahimil kashih, mafi falalan sadaka ita ce sadakan da aka yi ma ma'abocin zumunci mai adawa. Akwai riwaya ta Ummu Kulsum bint Uqba bin Abi Mu'ayd bin Abi Ma'id tana cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu sadaqa ala dhir rahimil kashih, mafi falalan sadaka ita ce sadakan da aka yi wa ma'abucin zumunci mai adawa. Hadisin wato riwayan waɗannan sahabbai gaba ɗaya ya inganta yana irwaul galil, hadisin 892. Na hudu, annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani game da mafi darajar sadaka. Hadisin Abu Huraira, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun, wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya rasulullah ayyu sadaqati a'zamu, ya rasulullah wace sadaka tafi girma? Faqala, sai manzon Allah yace an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun, ka bada sadaka lafiyar ka kalau kuma kana da ainihin tunanin mako, kana da ainihin tunanin mako, amma ka dauki wannan sadaka ka bada, to wannan kana da lafiyar ka, wato bi ma'ana sadakan da ka bayar kana da lafiya, tafi albarka, tafi falala, tafi daraja akan sadakan da ka bayar lokacin da ka kamu da rashin lafiya. Domin hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke nuna mana idan mutum ya kamu da rashin lafiya sadakan da zai yi Allah yana karba babu shakka, amma dai darajar tana da wato nukusani, ba ta da kima, saboda ai yanzu ka hangi zaka mutu, ka hangi ne zaka mutu, shine kake yi wato akwai tunanin ma zaka yi wa Allah dabara ne, ko zaka yi wa Allah dabara. An karbi sadakan hakika. Akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar Abu Dardai, wanda manzo Allah yake cewa masalul ladhi yu'tiqu wa yatasaddaqu inda mautihi masalul ladhi yuhdi idha shabi'a, misalin mutumin da zai bada sadaka lokacin mutuwa ko ya yantar da bawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin mutumin da yake kyauta ne bayan ya koshi, bayan ya koshi sai bada kyauta, ai ba laifi ko, yayi kokari, amma dai ba kamar mutumin da ya bada kyautan yana kwadayin dukiyar, shine ma'anar wa anta sahihun shahihu, kana da lafiyarka, kana kuma da ainihin wato mako a ranka, kana da ainihin kwadayin dukiya, kana son dukiyar amma ka dauka ka bayar, kana son wannan dukiya ka dauka ka bayar, ba wai lokacin da baka da bukatar ta ba, idan lokacin rashin bukatan dukiyar ya zo dan ka bada wannan dukiyar, sadakar naka ba ta da tasiri mai yawan gaske. Kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa, yace ba a cewa ba za a karba ba, za a karba, za a karbi sadakan nashi, kamar yadda Ibn Hajar shi ma ya faɗa, wato yana cikin Fathul Bari mujallal nabiyar shafi na 374, li'annahu fi halis sihhati yas'ubu alayhi ikhrajul mali galiban, idan mutum yana da lafiya yana da wahala ya cire dukiya ya bada, in lafiyarsa kalau yana da wahala mutum ya cire dukiya ya bada sai ya yi fada da zuciyarsa, ga dukiyar tana nan da yawa, yana da kuɗi ya kai miliyan dubu, biliyan guda kenan ko, zai iya gina masallaci amma ina, kuma yana son yayin, yana da buri saboda imani, amma mako yana hana shi, wannan makon Allah madaukaki ya mana magana akan sa, don yana da hadari, yana tare da kowa, kar ka dauka sai wani da wani, la, abinda Allah ne da kansa ya faɗa mana a cikin suratul baqara aya ta 268, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa, wannan ya shafi kowa, ash-shaytanu ya'idu kumul faqra, shedan shi yake muku alƙawarin za ku talauce fa in kuka bayar, shedan zai sa maka wannan tunanin, wa ya'murukum bil fahsha'i, amma kuma zai muku umarni da alfasha, saboda haka zaka iya samu waje guda ya ba ma karuwa miliyan 100, za amma aikin addini ya gagare shi, wato aikin banza zaka ga mutum ya badda kuɗi mai yawa kuma yana son a ga yana aikin alkhairi, amma shedan ba zai bashi ba, Allah ya sa mu iya fin karfin sa. Ya ce wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim, saboda haka Ibn Hajar ya yi magana ya ba da hujja da ita wannan aya yana fassara wancan hadisi na cewa ko mafi darajan sadaka ita ce sadakan da aka bayar ana da lafiya da mako. Me ake nufi da mako? Saboda lokacin da kake da lafiya kana son dukiya baka san rabuwa da ita. Idan kana da lafiya to kana son dukiyarka, kana da ainihin tunanin makon wannan dukiyar, to idan ka cire wannan dukiya a lokacin ka bada sadaka yafi lada. Shine ya kawo bayanin wani daga cikin salaf an ba'di ahli tarafi yace ya asunallahi fi amwalihim marratayn. Malamin yace mawadata na sabon Allah sau biyu da dukiya, suna saba ma Allah sau biyu da dukiya. Ibn Hajar ne ya kawo karshen maganar sa akan sadakan da tafi lada. Mawadata sukan saba ma Allah da dukiyansu sau biyu. Na farko yabkhaluna biha wa hiya fi aidihim, lokacin da dukiya take hannuwansu lafiya su kalau, ya'ani wa hum fil hayati, suna da lafiya kalau su dau dukiyar su bayar, sun yi ma Allah ruwa, sun ki kaga wannan sabon, sun yi ma Allah laifi. Domin kana da lafiya ya kamata ka bada sadaka lokacin sadakan ta fi lada. Yace karo na biyu da suke saba ma Allah, yusrifuna fiha idha kharajat an aidihim, idan mai wadata ya tabbata wannan jinyar ba ta tashi bace, ya tabbata rashin lafiyar nan da wuya ya mike, ya ga alamar mutuwa ta zo, to lokacin zai rika bada wasiya na abada dukiyar. Wannan kuma wasiyar tashi ta saba ma ka'ida na sadaka, saboda haka yasa ba ta da tasiri mai yawa wajen Allah tabaraka wa ta'ala, ba ta da tasiri. Don haka yasa malamai ke kwadaitar da mu, mutum ya rika aikin alkhairi lokacin yana da lafiya shine mai albarka. Idan rashin lafiya ya zo, don akwai tunanin ma Allah zaka mai dabara ne, kuma koda an karbi sadakan naka tunda dai ranka bai fita ba, ba shi da kima wajen Allah. Allah ya kare mu. Inda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da sadaka mafi daraja kashi na biyar, dan guda biyar ne, shine a hadisin Abdullah ibn Habashi, Abdullah ibn Hubashi al-Khas'ami yace an tabbaya Annabi sallallahu alaihi wasallam aikin da yafi daraja, ayyul a'mali afdalu, kala sai manzo Allah yace imanun la shakka fihi wa jihadun la gulula fihi wa hajjatun mabruratun. Aikin da yafi daraja wajen Allah shine imanin da babu shakka a ciki, ya zama kana da imani da Allah, wannan imanin babu kokonto a kansa. Jihadi wanda ya zama ba a samu gululu ba, a samu satan ganima ba. Sannan hajji da ya zama an yi an dace da hajjin kwarai. To sai aka tambaye shi fa ayyu salati afdal, sallah fa wacce ce tafi daraja? Kala sai manzon Allah ya ce tulul qunut, sallar da aka dade a tsaye. Saboda haka yasa malamai ke wato fifita dadewar tsayuwa a sallah akan yawan raka'o'i saboda wannan hadisi. Ka dade a tsaye wanda shi yafi dacewa da siffan sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tulul qunut wato ana nufin kamar qiyamul layl. Ka dade a tsaye. Fa ayyu sadaqati afdal, sai aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wace sadaka ce kuma tafi daraja? Kala sai manzo Allah ya ce juhudul muqilli, kokarin mai kadan. Kaga nan kuma amsa da manzo Allah ya bada, wace sadaka tafi daraja? Sai manzo Allah ya ce kokarin mai kadan, ba mai yawa ba. Kana da dukiyar kadan kuma ka iya kokari ka bada sadaka, to sadaka ka tafi daraja. Kaga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsoshi daban-daban akan sadaka mafi daraja, kamar wurare guda biyar, kuma duk sun dace da mai yin su ne. Akwai riwayar Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira ya masa tambaya, ya Rasulullah ayyu sadaqati afdal, wace sadaka ce tafi daraja? Kala sai yace juhudul muqilli wabda'a biman ta'ul. Wannan hadisin yana sunan Abi Dawud da Musnadul Imam Ahmad. Saboda haka ladan sadaka bai ta'allaka da yawan dukiyan da ka bada ba, no, ya ta'allaka ne da kimar sadakan a zuciyarka, abinda malamai suka ce kenan. Domin akwai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yana cewa sabaqa dirhamun mi'ata alfin, akwai sule daya wanda ya fi lada ya tsere masulallah guda dubu ɗari. An taba samun sule guda da ya lada fiye da sulallah dubu ɗari. Sahabai suka ce kaifa yasbiqu dirhamun mi'ata alfin ya Rasulullah, ya za a yi sule daya ya tsere ladan sulallah dubu ɗari? Sai manzon Allah ya ce rajulun lahu dirhamani, mutum ne sulallah biyu kadai ya mallaka. kudinsa sule biyu ne kacal fa akhadha ahaduhuma fatasaddaqa bihi ya dau sule daya bayar sadaka ka lura abin da ya mallaka a duniya gaba ɗaya sule biyu ne kaga wannan sule guda da ya bayar sadaka ka suranta kimar sulan a zuciyarsa to sai kuma ka koma zuciyar wancan wa akharu lahu malun kasirun shi kuwa ɗayan yana da dukiya mai yawa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ma bai san yawan dukiyarsa ba saboda haka yasa yace fa akhadha min ardiha mi'ata alfin kawai ya sa hannu sai ya ɗebo 100,000 bai ma san ragowan ba sai ya bada sadaka manzo Allah yace wannan sule ɗayan yafi wancan 100,000 saboda kimar wannan sule ɗaya a zuciya ba daidai yake da kimar 100,000 nan a zuciya ba ashe ana la'akari ne da zuciyar mai bayarwa ba yawan abin da mutum ya bada ba saboda haka yasa kar ka dauka sai kai dukiya zaka yi sadaka ba zaka yi sadaka ba kenan idan kace sai nayi dukiya zan yi sadaka to ba za ma kai ba ka bada sadaka a lokacin da kake da kadan manzon Allah ya ce wannan sadakan ma tafi lada afdalus sadaqati sadaka mafi daraja inji annabi sallallahu alaihi wasallam juhdul muqil wato shine kokarin mai kadan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta wasu hadisi kuma har yanzu حدثنا محمد بن كثير الإمام البخاري يتي محمد بن كثير يابا ملابار حديث إن قال أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري من جدك إنك سفيان كأينا نفن سفيان الثوري عن محمد بن عجلان عن المكبوري شين سعيد بن كيسان المكبوري دائرة جين الماجران أبو هريرة الله يقارى مسير دا ana ce masa al-makburi saboda kana yaskunu bi makbaratil baqi wannan yazo cikin siyaru a'lamin nubala na al-imam az-zahabi mujallal nabiyar shafi na 216 an abi huraira qala amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a bada sadaka fa qala rajulun sai wani mutum yace indi dinarun ina da sule ɗaya na zinari قال سيما ذو الله يتي أنفقه على نفسك كبتر مرنك هذا ما تاكين فرقو كينا سولة اينك دشي توايك ما تأبام ونسلنك كشي مكانك كسي أبنشي كشي دل صدقا فرقو كي مكانك قال اندي آخر يتي انا دوان سولن قال سيتي أنفقه على زوجتك كبتر دوان سولن غما ترك قال سيتي اندي آخر انا دوان سوليكم قال سيما ذو الله يتي أنفقه على خادمك kabatar da shi ga mai maka hidima ba lalle bane ya zama bawanka duk mai maka hidima wato wanda ke karkashinka wanda yake maka aiki kabatar masa wannan kudin summa idan kana da wani sulan annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta absaru kai ne mafi ganin wanda ya dace wato kai kafi sanin waye fi dacewa saboda haka wannan hadisin yasa malamai suke cewa ba a duba dangi a jeran tasu wajen alkhairi ana duba bukatun dangi ne a taimaka musu gwargwadon yadda bukata take wato yana nuna cewa kar ka dauka ka'ida ne sai na taimaka ma yan uwana na kusa kafin in taimaka ma yan uwana na nesa ba ka'ida bane saboda wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam anta absaru kai ne mafi gani idan ya zama a cikin danginka an samu wani akwai nisa tsakanin ka da shi ta wajen dangantaka amma bukatunsa sun yi tsanani fiye da ƴan uwanka na kusa saboda haka taimaka ma wancan dan uwa na nesa shine mafi dacewa akan taimaka ma ƴan uwanka na kusa shine abinda manzo Allah yake nufi da anta absar hadisin yana irwaul galil hadisin 895 sai babi na gaba idza kariha an ya'kula ma'ad abdihi idan mutum ya kyamaci ya ci abinci tare da bayinsa wato wannan babin yana magana akan cin abinci da bawanka idan mutum ya kyamaci haka ina matsayinsa haddathana muhammad ibn salam qala akhbarana makhlad ibn yazid qala akhbarana ibn jurayj sunansa abdul malik ibn abdul aziz amma ya shahara da wannan inkiya ibn jurayj قال أخبرني أبو الزبير شين محمد بن مسلم القرشي أنه سمع رجلا يسأل جابرا يا جوان متن ينا تنبيا جابر بن عبد الله الأنصاري كن سن جابر كو صحابيني وان متن ينا مجابر تنبيا أن خادم الرجل متن wato yana da mai hidima, yana tambaya game da mai hidimar mutum. Idza kafahu al-mashaqqata wal harra, idan mai hidiman ya isar masa wahala da zafi, me ake nufi? Kaga tun zamanin da mutane kan dauki mai hidima a gida, kamar a zamanin da mutum kan sa bawa, zai zama bawan nan shi zai girki ya dafa abinci da sauransu. A zamanin yanzu akwai masu yin hidima din, zaka samu matar mutum bata girki, amma zaka samu yana da masu girkin a gidan, masu dawainiya da sauransu. Yace idza kafahu al-mashaqqa wal harra, idan mai hidimarka ya isar maka wahala da zafin murhu, shine al-harra bi ma'ana harrun nari, ya isar maka zafin wuta, zafin murhu, ya zama bawa wannan mai hidiman shi yake zuwa ya dafa maka abinci ya kawo. To amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'uhu, an yi majabir tambaya, shin wai annabi an ce gaskiya ne annabi ya ce a kira wannan mai hidima din ya zo a ci abincin tare? Kala sai Jabir ya ce na'am kwarai kuwa. Allah ya sa mu gane. Amma duk da haka ba dole bane. Jabir ya bada amsa cewa eh haka ne, kaga ya tabbatar kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni wanda yake maka hidima, wanda yake girka ma abinci, ka kira shi ku ci abincin tare, kar ka jiƙa masa. Duk da haka sai ya ce fa in kariha ahadukum an yat'ama ma'ahu, idan ɗayan ku ya kyamace ci abincin tare da shi, falyut'imhu uqlatan fi yadihi, wato sai ya ciyar da shi wani abinci wato ga hannunsa. Yana nuna cewa ba dole bane amma mafi dacewa shine a ce kana cin abincin da shi. Hadisin nan yana da kyau, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa, yana Fathul Bari mujallal na 9 shafin 582, yana silsilatu sahiha, hadisi na 1399 da hadisi na 2569. Kaga hadisin yana karantar da mu aje girman kai, mu aje kyamar masu mana hidima, ya zama me masu mana hidima din mu rika cin abincin tare da su. Ka duba abin da musulunci yake karantar da mu, kyautata ma na kusa da kai, musamman wanda ke maka hidima. Babi na gaba yut'imul abda mimma ya'kul, babin yana karantar da mu mutun ya ciyar da bawansa daga abin da ya ci. Karka yadda a samu abincin bayinka daban ne da naka, wannan ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Haddathana abdullah ibn maslama qala haddathana marwan ibn muawiya an al-fadl ibn mubashir قال سمعت جابر بن عبد الله ناجي جابر بن عبد الله الانصاري يقول yana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin khairan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wasiya ayi rukun alkhairi gabayi, ayi rukun alkhairi gabayi, wato manzon Allah yana wasiya a kyautata zama da bayi. Wa yaqulu yana cewa at'imuhum mimma ta'kulun, ku ciyar da bayinku daga abincin da kuke ci. Bai kamata a ce bawanka yana cin kanzo ba kai kuma kana cin abinci mai kyau, ba daidai ba ne. Abin da ka ci shi bawanka zai ci, wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa albisuhum min labusikum, ku tufatar da su daga tufafin da kuka sa. Wa la tu'azzibu khalqallah, kuma kada ku yi ma halittar Allah azaba. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 740. Sai babi na 102, hal yajlisu khadimuhu ma'ahu idza akala, shin mai hidimansa zai zauna tare da shi idan ya ci abinci? Hal yajlisu khadimuhu ma'ahu, shin mai hidimansa zai zauna tare da shi idza akala, idan zai ci abinci? Wannan shine hadisi na karshe da zamu karanta. Haddathana musaddad bin musarhad qala haddathana yahya bin sa'id an isma'il bin abi khalid an abihi, اسماعيل بن ابي خالد يا كاو حديثنا daga mahaifinsa, mahaifinsa shine Harim bin Hurmuz Abu Khalid al-Walidi an Abi Huraira radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, annabi sallallahu alayhi wa sallam yace idza jaa ahadukum khadimuhu bi ta'amihi, idan dayanku mai hidiman sa yazo masa da abinci, falyujlishu ya zaunar da shi. Kaga an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, idan mai hidimansa ya zo mar da abinci ya zaunar da shi. Fa in lam yaqbal, in bai karba ba falyunawilhu minhu, sai ya san masa daga abincin. Kaga yana nuna daga wannan abincin shi ma zai ci, kar ya zama yayi maka wahalar girki amma shi abin da zai ci ba wannan bane. Wannan hadisin muttafaqun alayhi, yana sahih Bukhari, sahih Muslim. Mai hakuri mu kara wannan na gaba saboda mu wuce babin gaba ɗaya. Haddathana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah bin Mubarak bin Wadih qala akhbarana Abu Yunus al-Basri sunan Sahatim bin Abi Sagira al-Qushairi an Ibn Abi Mulaika. Ibn Abi Mulaika babban tabi'i ne. Ibn Abi Mulaika yana cewa yayi zamani da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawan gaske. Sunansa Abdullah ibn Ubayd qala qala Abu Mahzura. Abu Mahzura shine ladani na biyu na Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine ladanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka. A Madina fa Bilal ne ladaninsa. A Madina Bilal yana ladanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma a Makka Abu Mahzura shine ladani har ya rasu, wato har bayan rasuwar manzon Allah. Abu Mahzura ya ci gaba da ladanci har ya rasu, ya zama zuriyarsa suka ci gaba da ladanci a masallacin Ka'aba. Sunan shi Ausu bin Mi'yar muazzinul Masjid al-Haram. Kuntu jalisan inda Umar, shi wannan ladanin yake ba da labari, wato zamanin sayyidina Umar. Kaga yayi tsawon rai Abu Mahzura, saboda dama lokacin da ya musulunta yana saurayi, yana matashi lokacin da aka yi fathu Makka. Ya ba da labari ya ce a zamanin sayyiduna Umar, shi Abu Mahzura ladanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu jalisan inda Umar radiyallahu anhu, na kasance ina zaune tare da Umar. Iz jaa Safwan bin Umayya, sai ga Safwan bin Umayya ya zo. Safwan bin Umayya dinnan babansa an kashe shi tare da Abu Jahal, an kashe babansa tare da Abu Jahal, da wato babansa yana cikin manyan makiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da Abu Jahal lokaci guda aka kashe su, Safwan bin Umayya. Amma Allah ya nufe shi da musulunta a fathu Makka, ya musulunta. To ya zama kuma mutumin kwarai. Shi Abu Mahzura yake ba da labari ya ce ina zaune da sayyidina Umar, sai ga Safwan bin Umayya ya zo bi jafnatin, da wani wato kwatanniya, wani babban tukunya, ita ce ake kira jafna al-qas'a, babban tukunya a zamanin da, abinci ne a cike. Ya hamiluha nafarun fi aba'atin, ya zama jama'a ke dauke da tukunyan saboda girmanta. Fi aba'atin, kuma a cikin wani falmara. Asali aba'a shine falmara, falmara karamin riga wanda mutum kansa ya zama gabanta a bude, shi ake kira aba'a. To wato saboda girman tukunyan ya zama sai da aka samu wani babban, ita wannan falmara irin nasu zamanin da babba ce tana da tsawo, aka dora tukunyar aka, ya zama kowa ya kama gefe, aka kawo ta bayyuwa mutum ɗaya dauke ta. Lokacin da suka zo da wannan tukunya, fa waba'uha baina yadai Umar, sai mutanen suka aje wannan tukunyar gaban sayyidina Umar, abinci ne a ciki. Fada'a Umaru nasan masakina, sayyidina Umar sai ya ce a kira min talakawan nan, wa ariqa adabai min ariqa innasi haulahu, bayan mutane da ke tare da sayyidina Umar ya ce ku kira talakawa da bayi duk su zo, sai aka kira su. Da suka zo sai aka kama cin abincin. Fa akalu ma'ahu, sayyidina Umar yana zaune ga bayi ga talakawa ana ta cin abinci. To amma sai ya lura wanda ya kawo abincin, wanda ya kawo abincin shine Safwan bin Umayya, shi bai sa hannu cikin abincin ba. Wanda ya kawo abincin bai sa hannu ciki ba. Saboda haka sai sayyidina Umar yace summa qala inda zalika, sai yace fa'ala Allahu biqaumin, Allah kai wa mutanen nan kaza. Aw qala, ko yace lahallahu qauman, Allah kai uquba ga mutanen nan, yargabuna an ariqaihim, wadanda ke kyamar bayan su. Kaga kamar sayyidina Umar yana masa shagube ne, kamar yana marhabaici. Shi ya kawo tukunyar abinci cike gaban sayyidina Umar, yayi liyafa ce ya kawo ta, kuma yayi ta ne saboda ainihin waɗanda suka zo da tukunyar kanta bayi ne. Da suka zo suka aje tukunyar, sayyidina Umar ya sa aka kira bayi da talakawa ana ta cin abincin. Amma wanda ya kawo abincin fa ya kisa hannu. Saboda haka sayyidina Umar ya ce to Allah, wadaran wanda ke kyamar bawa, me yake nufi? Kaga me wanda ya kawo abincin yana ji, Allah wadaran wanda ke kyamar bawa wanda bai iya cin abinci an ya akulu ma waɗanda ba su cin abinci tare da su Safwan ibn Umayya ya gane da shi yake saboda bai zauna ya ci abincin ba sai ya ce amma wallahi ya ce na rantse da Allah ma nargabu anhum ba ma kyamar bayin mu yana gaya masa sayyidina Umar walakin na nasta'thiru alaihim muna ma fifita bayin mu ne akan mu wato abin da yake nufi yace la najidu wallahi min at'ami at-tibi ba mu samun abinci mai dadi ma na akulu wa nut'imuhum wanda za mu ci mu ciyar da su wannan abincin da kaga an yi mai dadi na fifita su su ci ne akan ni in ci Allah ya sa mun gane kaga kenan shi Umar yana aibanta shi ne yake zaunawa a ci tare shi kuma yana cewa a'a ai na fifita shi ne ma ya ci mai dadi ni dan ba ni da hali wanda zan ci irin wannan Allah ya sa albarka cikin amin da muka fada Allah madaukake ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك